Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niya muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Litini 27 ga watan Fabrairu. Yayin da ake aurar da zaurawa da wasu ƴan mata a kanan dabo, mai martaba sarkin Kanan yayi bayanin abin da ya faɗa kafin nan.
Mun je taro muka yi jawabi. A cikin jawabi muka ce muna shirya doka. Kuma dokan nan za ta ayyana sharuɗan da addinin musulunci ya ajiye mutum ya cika kafin ya ƙara aure. Sai 'yan jarida suka ce sarkin Kano zai yi doka da za ta hana talaka auren mata biyu.
To kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin da rashin ta yi. Sale Shehu Ashaka kuma na tafa da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Yayin da shugaban Amurka yake shirin gabatar da jawabinsa na farko a gaban majalisun dokokin Amurka gobe Talata, Fadar White House jiya Lahadi tana kokarin kare kiraye-kiraye da ake yi ne na baya-bayan nan na neman a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa da zai duba kokarin rashi na yin katsalandan a babban zaben Amurka a bara, da duk wata dangantaka tsakanin Moscow da wasu hadiman shugaban na Amurka. Tana mai cewa babu abin da hakan zai tabuka. Muna da cikakken kwarin gwiwa cewa duk wani bincike da za a yi daga ƙarshe sakamako ɗaya zai tabbata shi ne cewa ba mu da hannu a wannan zargi na katsalandan da rashi a zaben. In ji wata kakakin fadar White House Sarah Sanders lokacin da take magana cikin shirin tashar talabijin ta ABC. Tunda farko dan majalisar wakilai mai Daryl Issa, mai wakiltar jihar California dan jam'iyyar Republican, ya bi sauran 'yan Democrat na yin kira da a kafa kwamitin bincike na musamman wadda babu hannun Attorney General na Amurka Jeff Sessions saboda kusantarsa da shugaba Trump.
Jiya Lahadi a Iraki, dakarun ƙasar sun ƙara kutsawa cikin yammacin birnin Mosul, suka kama ƙarin wasu unguwanni biyu daga hannun mayakan ISIS, yayin da dubban mutane suka ci gaba da gudu zuwa sassan birnin da ke hannun gwamnati a birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mako ɗaya bayan da dakarun gwamnati suka sabunta farmakin da suke kaiwa shaidun gani da ido da kwamandojin sojojin ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan dakarun wato Amurka ta sama sun ƴanto gundumomi, yanzu haka sun maida hankali wajen ƙara ƙwatowa da kuma ƴanto gadojin da suka ratsa ta kan wato kogin Tigris. Zuwa yanzu dai ba a sami wani rahoto kan waɗanda suka jikata ko suka halaka ba a sabon farmakin. Lokacin da ake samun wato zaman lafiya akwai farar hula 750,000 a yammacin birnin Mosul. Amma a ranar Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa yankin yana fuskantar mummunan yanayin zamantakewa, inda farar hula suke fuskantar ƙarancin abinci da mai da kuma rashin lafiya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana jin za a kara yau Litinin kan batun rusa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da Obamacare da mai gurbinta a lokacin da zai gana da gwamnonin Amurka a nan birnin Washington. Fiye da gwamnoni 40 ne suke nan Washington domin taron shekara-shekara na ƙungiyar gwamnonin Amurka. Shugaba Trump ya karrama gwamnonin a wata liyafa da aka shirya musu a daren jiya Lahadi a fadar shugaban na Amurka ta White House. Yana mai cewa manya-manyan gwamnonin Amurka kenan, koda ko wasu daga cikin gwamnonin ba su amince da manufofin gwamnatinsa ba. Dokokin shugaban na Amurka sun hada da matsin lamba kan bakin haure su akalla miliyan 11, wadda ya hada da barazana hana birane da suke baiwa bakin haure mafaka tallafin biliyoyin dala daga asusun tarayya. Amma a hira da muryar Amurka, wasu daga cikin gwamnonin sun ce suna son ganin bakin haure da ƴan gudun hijira da suka iso nan yanzu sun samu sukunin shirin rayuwa mai kyau a nan Amurka. Shugaban ƙungiyar gwamnonin kuma gwamnan Virginia ɗan Democrat Terry McAuliffe ya ce yana ɗaukar sabbin dokokin shugaban ƙasan a zaman marasa imani ko tausayi, kuma sun saba a doka.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Jamus, jami'an ƙasar sun saki alƙaluman da suka nuna cewa ‘yan gudun hijira da masu neman mafaka a ƙasar sun fuskanci hare-hare kusan sau goma a kowace rana a cikin shekarar da ta wuce, kamar yadda ma’aikatan cikin gidan ƙasar ta yi bayani. Yayin da suke bayyana alƙaluma daga rundunar ‘yan sanda, jami'an suka ce an kaiwa baƙin haure hare-hare daban-daban fiye da 3,500 a bara. Da suka jikkata mutane 560 ciki har da yara 43, gwamnatin ƙasar ta ce tana Allah wadai da kan duk wani tare da tarzoma. Ma’aikatar cikin gida ta ce mutanen da suka tsere daga ƙasashensu suna neman mafaka a Jamus suna da ‘yancin sa zuciya cewa za a karɓe su ba tsangwama. Jamus dai tana ƙara samun matsalolin ƙyamar baƙi tun bayan da ta buɗe ƙofofinta ga mutane fiye da 1,000,000 waɗanda suke gudun hijira da kuma baƙin haure. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara ya da zangon a Kanan Dabo, inda aka aurar da mata wajen 1,500 a faɗin jihar, a yayin da kuma mai martaba sarkin Kanan ya yi gyara kan kuskuren da aka yi wajen labarta abin da ya ce game da aure tsakanin matalauta. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Alhamdulillah rabbil alamin nahmadu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiru. To, ga manya guda biyu da mai martaba sarki da jiwa gwamna sun shaida wannan ɗaurin aure, kuma mun shaida saboda haka wannan aure ya danganta kuma amma da tsaraki kowace amma da naira 20,000.
Babban limamin Kano kenan Farfesa Muhammadu Zaharuddin ya jagoranci kulla auren 40 daga cikin ma'aurata 1,520, yayin da limaman sauran ƙananan hukumomi 43 suka jagoranci sigar auren a yankunansu daban-daban. Gwamnatin jihar Kano ce ƙarƙashin kulawar hukumar Hizba ta jihar ta ɗauki nauyin sadaki da kayan ɗakin amare. Malam Aminu Ibrahim Daurawa da ke zaman babban kwamandan hukumar Hizba ta Kano ya fayyace ƙa'idojin da suka shimfiɗa wa sabbin ma'auratan.
Aka ɗauki amare aka kai su asibiti domin a tantance lafiyarsu. Sannan na biyu, kowanne an ba shi fom don ya samu shaidu guda biyu da za su ba da shaida a kan cewa yana da sana'ar abin da zai dinga ciyar da ita kafin a amince shiga cikin wannan tsari. Sannan abu na uku, kowane sai da aka samu shaida daga mai unguwa da mutum biyu a unguwarsu cewa mutumin kirki ne, yana kyakkyawar hulɗa da mutane. Sannan sharaɗi na hudu, wannan auren ba a saki. Duk wanda ya wannan auren to bai isa ya saki ba sai ya sanar da mu tukunna. Sai ka tuntuɓe mu, mun tabbatar cewa sharaɗin da aka sa na saki sun tabbata. Duk wanda ya saki matan nan ba tare da ya sanar da mu, za mu kai shi ƙara kotu don a hukunta shi.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da yunkurin Majalisar Masarautar Kano na ɓullo da dokar hana masu fama da talauci auren mace fiye da guda. A yayin taron na jiya, Malam Muhammadu Sanusi na biyu, mai martaba sarkin Kano, ya yi ƙarin haske ga masu kushe yunkurin.
Mun je taro muka yi jawabi. A cikin jawabi muka ce muna shirya doka, kuma dokan nan za ta ayyana sharuɗɗan da addinin musulunci ya ajiye mutum ya cika kafin ya ƙara aure. Sai ‘yan jarida suka ce sarkin Kano zai yi doka da za ta hana talaka auren mata biyu. Hakika mun ba da misali, kuma wannan magana ina son jama'ar Kano da jama'ar Arewa mu saurare ta, mu kalle ta da idon basira. Harkar aure a arewacin Najeriya ta zama wasa, kuma mun mai da kanmu abin dariya a duniya. Wanda ya yi musu wannan sai dai son zuciya. To, mutane su fahimta cewa dokan nan za a yi ta. Mahaifi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ‘yarsa akan dole, ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kin yadda nazartar da auren, idan ba kya so na raba auren. Amma a ƙasarmu yanzu za a ɗauki yarinya ‘yar shekara 20-21 a yi mata auren dole, idan ba doka ya za a yi maganin wannan? Gashi ya saba wa zahirin nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Malam Muhammad Sanusi na biyu kenan mai martaba sarkin Kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari, kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Yanzu kuma ga Salihu Garba da shiri na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Daga nan birnin Washington DC ne Salihu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kudin.
Jama'a assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Yau shirin zai ci gaba da tattaunawa akan yin amfani da kananan kudade a harkokin kasuwancin Najeriya. Kamar yadda kuka ji makon jiya, bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutse ma da Alhaji Yushau Aliyu sun fara mana bayani ne a firarsu da suka yi da wakilin murar Amurka da ke Abuja, wato Madina Dauda. Yanzu Alhaji Sani Aminu Dutse ma zai ci gaba da kanda ya tsaya. Makon jiya
Najeriya ta samu cikin matsala kuma wannan matsalai ina ganin cewar wato ba adalci bane ba a ce lokacin yanzu shine lokacin da matsalar nan ta zo. Manyan masu tahiyar da gwamnatin lokacin harkokin kudin gwamnatin su Ikwanjo Iwala da shi su Sanusi Lamido sarkin Kano na yanzu da su Suso Ludo da sauransu dukkan su ba wanda bai bude baki ba yace lokaci me na zuwa daga 2012 lokaci na zuwa insha Allah in ba a sanu ba Najeriya za ta shiga cikin hitar tattalin arziki sun faɗi wannan da bakin su mun ji. Now abin da ke babban rikici shine cewa lokacin da baka da abun saidawa sai dai abun sauwa to kullun kai ke sauwa baka da abun saida to ka tabbata tsiya za ta talauci zai zo maka in ko talauci ya zo maka baka da abun da zaka saida sai dai kai ka sau to sai abun da aka ga dama aka saida ma a kuma rashin da aka saida maka na wannan shine babban abun da ya samu Najeriya ta kawaka saboda haka shi babban bankin na Najeriya Central Bank hukuncin shine ko kuma garbin nan din sa ne hurumin sa ne ya gyara tattalin arziki kuma ya lura da darajar kudin Najeriya idan har yace mani cewar yana jin ba zai iya ci gaba da burga kankananan kudi ba saboda waɗansu sojoji mu especially saboda inflation wato hawaye ta tashi kudi wani abu ne wanda yake cewa reality ne gaskiya ce kuma muna cikin ta kuma mun ganta ni da ke da muka tashi Kaduna mun san cewa akwai lokacin da naira 700 ne ko nawa ne ake sayan marsa ake sayan marfijo sabuwa gau a kakuri yanzu ko ina tabbatar maki daga Abuja zan tafi kauyen mu naira 700 ba ta cika man tanki to so saboda haka lokaci ne kowa san da wannan lokacin da muke kananan mun san da yayi ake tanya kudi cikin jikka ana ce musu jikka kudi ta karahuna yanzu ba ta yi ba saboda haka abinda
anan Alhaji Sani shine me yasa ba ta yi wa saboda ai ga wasu kasashe da suka ci gaba sun fi tattalin arzikin su yafi karfin na Najeriya suna da silallan nan da kananan
kudi wanda zaki shine nake fice maki yanzu idan aka yi karhe su le guda daya na naira 2000 kila ki dauka amma abin da nake yanzu in ka kika dauke abin nan guda one shilling one abin nan na America na cent guda na America irin kana kusan darajar shi nawa kusan darajar shi kusan naira 200 ne ko 300 saboda dollar da nawa take wajen 200 kusan kai 500
dollar
to dollar 100 guda ɗaya ta kai kusan 500 su ka kuma a yanzu idan ka shiga da dollar guda zaka shi mafi karfin kuɗi ma wanda aka fi amfani da shi yanzu America ai $200 shine mafi karfi to yanzu 200 naira wannan wanda ake ce miki hajja guda nawa zan sanya cikin jikka ciwo cikin aljihu in hito da su ai abin da ake duk lokacin abin nan managing din rike kudin kansu shi kanshi wani abu ne abin da ke faruwa kuma abin da ni nike ta fafutuka in patanta ma ita abin nan cewa a ita rayuwar kasa kowane jinsi kowane area kowane mataki akwai abin da ke gamsar da su a yau in kika shigo sayayya kamar Abuja da sauransu yawancin manyan shagunan nan da wuya ma kije da kudi aljihunki dan katin ki zaki je ki mika kawai kije POS shike burur anbiya amma kawai baki irin wannan shi me zai hana cikin irin wannan management din a hiddo da mataki wanda yake cewa a kauyen nan za a samu wadatuwar kananan kudin nan je ki idan a cikin birni nan wurin abun bai dame jama'a ba kin gane
abin saboda kuwa ai a kananan birane ko kuma kauyukan nan su ba abin da ya dame su da babban kuɗi ba abin da ya dame su da wannan kaci da kake faɗi na POS
shine nake ce maki ya kamata a ce an fito da matakin da za a yi cash management a kauyukan yadda duk muke so mu yi shi a kauyukan nan su ne za su tagayyara kuma idan kauyuka suka tagayyara anan ne abin zai halbo har ya taho cikin birnin saboda yanzu kamar mace mai yin kosai ko mai yin dan wake da sauransu idan waɗannan masifar canji ta hau kanta kana ga wannan kasuwancin nata yana iya faduwa yana iya tagayyara idan ku kasuwancin mutum guda ya fadi mutane musance war ba nashi kade ya fadi ba na al'umma da dama suka fadi da mai saye da wanda ke saye wurin su da wanda suke so a wurin su da wanda ke so a wurin wanda ake so haka abun ya tafi chain ne a ƙasa so dole ne kullum mukan yi advocate na microfinance kananan bankunan nan kananan bankunan nan suna da tasiri fiye da yadda mutane ba su fahimta ba amma kuma ba a hitowa a yayata su a faɗi tasirin su na da na biyu kuma ana barin su zo su ce za su yi gasa za su yi competition za su yi gasa da manyan bankuna wanda ba ta yi wa kowane akwai gurbin shi kowane akwai hurbin shi kuma kowane akwai inda yadda ya kamata saboda haka wannan wata mataki ne wanda ina ganin babban banki ya kamata ya kalla
Alhaji Yusha'u to wai shin babban bankin Najeriya na aiki da tsarin bunƙasa tattalin arziki na gwamnati ne ko kuma dai a'a alƙibla daban suke kallo in dai har za su dau irin wannan mataki
wato shi babban banki ba wai na Najeriya kaɗai ba duk hukumomin kuɗi ko kuma tattalin arziki abinda ake fara kallo shine da turanci ake cewa what when and how shine mene wanne kuma yaya wannan abin da duk aka yi magana kamar da yanda muka yi ta magana a cikin wannan shiri yanzu kamar Ajiya Madina ke ne yar kwangila an ce to nawa zaki buga kwabo na karfe nawa zaki buga shi a kwabo to kinga ba zai yi ka buga shi a kwabo ba to kudi kuma yana da wani abin da ake cewa feature ko characteristics a farko duka wato ma'anonin shi da kuma abin da yake shine zaka gane cewa a tattalin arzikin kasa kowane irin kudi akan duba nawa aka yi shi nawa kuma in an yi shi wani lokaci zai dauka kuma in gurin dauka zai yi aiki a wurin mutun nawa shine velocity ma'ana idan zaki naira daya akan nawa kuma aikin nawa shi zai yi misali kin yi naira daya ya tashi a hannuna a takardan kudi ana neman akalla mutum ya tafi wurin mutum 2000 yayi aiki dun naira 20 da kika ganta karancin aikin da zaka yi ta tafi wurin mutum 2000 ta biya musu bukata daga banki ka karbo ta ka ba dan okada ya ba mai kosai ya ba mai cincin ta ba wancan to aikin kudin kenan to kinga mai kudin yake shine what sai kuma when shine wannan aikin da yake
sai kuma how to shine ya aka zo wurin management su wadannan wanda aka ba su karfi za su yi wadannan kudade da wadannan condition dole ne su tsaya su kalli tattalin arzikin kasan da dabi'un mutanen da kuma lokacin da ake magana shine akwai hawan farashi in an yi kudin yana da yayi daidai domin kudi yana da abin da ake ce kamar mutum ne zatin mutum eh kamar Hajiya Madina an ji suna Hajiya Madina amma idan ta zo kuma sai a ga zatin ta a jikin ta to haka kudi shine intrinsic value na kudin kawai sai ki aje naira sai ki kawo dollar sai ki kawo pound sterling sai ki ije ma yaro yaro bai san wannan value din ba saboda haka zai iya daukan kowanne amma idan kika ije ma Alhaji Sani yawa wanda suka dade a cikin bankuna kika aje musu wadannan kudade baka neman labari saboda su wadannan kudi za su yi magana da kansu to kin ga su hukumomi to dole ne su san halin da kudin yake ciki da yanda za a yi shi sannan wani abu mai girma a cikin maganan kudin nan bayan an printed din shi wani abu da yafi damuna ni gaba daya akan maganan kudi shine wanda duk za a gama bayani ba za a kai wurin ba wato cost of dealing with mutilation kudaden da ake kashewa bayan lalacewan kudin misali naira 20-20 da suka lalace suka gama aiki wannan ta yage wancan ta kone wannan ta koke wannan ta rege
ta share da ba ta ba a ganin rubutu
to ba wannan matsalan ba duk ta gama aikin to nawa kuma za a biya a bata su
o sai ma an biya ake bata
su dole sai an biya akwai kudi da aka hada kuma wurin bata wadannan kudade to kin ga tun daga kirkiran kudin da inda aka yi shi da aikin da zai yi har yanzu bai gama aiki ba sai an koma kamar yanda yanzu
kuma ya dawo bankin
to shine abin da mahukunta a lokacin suke da daman su kalla wanda ba kowanne irin mutum ne zai san halin da ake bukata ba kamar yanda Alhaji ya faɗa ana ne biliyan 150 a yi kuɗi to kuma biliyan nawa ake bayan kuɗin ya lalace shi kuma a dauke shi tunda ba abu ne da za a zo a ce to aje bayan gari
biliyan 150 waɗanda yake magana ina mayan kuɗi ne waɗanda kamar wanda kake da ake resources wanda ake managing din kuɗin idan muka same shi na muka aje su ya muka aje su kuma in sun lalace in sun kai ƙarshen aiki ina muka kona su ina muka gode su shine ake lona idea da na karanta cewa Najeriya ta kan kashe wajen biliyan 150 a kan ba amma
wajen bata kuɗaɗe
yadda za ta aje su har ta maintain din su har ta kai lokacin bata su so ina kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a cikin irin waɗannan abubuwa
jama'a lokaci ya kure mana amma idan Allah ya yarda za mu ci gaba makon gobe yanzu a madadin bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsin ma da Alhaji Yushau Aliyu da wakilin murar Amurka dake Abuja Madina Dauda ni Salo Garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da shiri na gaba.
Mun fara sharhin namu da jaridar Sunday Post wacce ta bada labarin cewa hukumar tsaron farin kaya ta SSS ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Benue Gabriel Susuwa domin ya amsa tambayoyi akan wasu makamai da jami'an ta suka kama a cikin motoci a harabar shagon Dooms dake unguwar Metama a Abuja babban birnin Najeriya wadda ake zargin cewa na tsohon gwamnan ne ita kuwa jaridar Leadership ta bada labarin aniyar gwamnatin Najeriya ne na samar ma matasa aikin yi waɗanda suka kammala karatun digiri su 350 a wannan shekarar jaridar ta ce gwamnatin tarayya ta yi aniyar cimma wannan buri ne a kasafin kuɗin bana a ƙarƙashin shirin nan na kyautata walwalar jama'a amma jaridar New Telegram wani labari ta rawaito mai cewa sojojin Najeriya da taimakon jami'an hukumar SSS sun cafke wasu mayakan Boko Haram su uku a jihar Gombe jaridar ta ce mayakan Boko Haram ɗin 'yan asalin ƙasar Chad ne sai jaridar The Nation wacce ta bada labarin zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar Taraba da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya wadda ta ce jam'iyyar PDP ce ta lashe kusan baki ɗaya kujerun shugabannin kananan hukumomin kodayake ta rawaito cewa jam'iyyar APC ta figira banta daga cikin kujerun kansiloli kazalika jaridar The Nation ɗin ta bada labarin wata aduwar mako guda da kuma azumi da al'ummar jihar Niger suka dukufa suna yi don nema shugaban Najeriya Muhammadu Buhari saukin jinyar da yake fama da ita. Bari mu je jaridar Punch wacce ta bada labarin cewa an guntula hannun wani jami'in hukumar zabe ta kasa a wata karamar hukuma a jihar Rivers a zaben da aka yi a jihar sannan an sace wani jami'in hukumar zabe.
jaridar ta ce ba a bayyana sunan jami'in ba, amma an ga lokacin da aka shigo da shi cikin headquarters hukumar zaben da ke birnin Port Harcourt, jikinsa jina-jina. Bari mu kammala sharhin da jaridar Dizdi, wace ta bada labarin wasu jami'usawa biyu da suka tsira daga hannun waɗanda suka sace su a jihar Kaduna. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce barayin sun saki mutanen ne sakamakon farautar su da jami'an tsaron ke yi. Haka kuma ba ta yi bayani ko an biya kuɗin fansa ba. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya. To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Diga. Ina kira da mataimakin shugaban kasa, wakilin shugaban kasa a Sibanjo aiki, a Sibanjo kirki, a Sibanjo mutunci. Najeriya guda ta, kuma Najeriya one nation, one district, one country. Ubangiji Allah ya baka da ƙwarin ƙata, ya aiki na gaskiya da adalci.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Voice of America, mai magana Malam Ridwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfara, Najeriya. Tabbas rayuwa da mutuwa duk daga Allah ne, don haka nake ƙara kira ga masu yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari fatan mutuwa ko mugunyar fata da su ji tsoron Allah su daina, domin duk wanda lokacinsa ya yi to ba makawa sai ya mutu. Haka idan lokaci bai yi ba, to fa wallahi ko shagon mutuwa mutum ya shiga, wallahi sai ya rayu. Daga ƙarshe nake ƙara roƙon Allah da ya yi wa wannan shugaban ƙasa namu sauki da maganin dukkan abin da ke damuwarsa. Allah ya sa haka, amin.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Juna Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina so amfani da wannan dama tare kira ga 'yan Najeriya baki ɗaya, idan Allah ya amfani da addu'o'i su yi wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari.
To yanzu kuma ga Sahabu ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Bikin karrama jan wasan kwaikwayo a fina-finai karo na 89 da aka fi sani da Oscars da Turanci na Amurka, wadda aka yi dazu-dazun nan, nan da nan dai ya manta da zargi da ake yi wa bikin shekaru biyu da suka wuce a jere cewa bikin fa ya fi karrama farar fata kadai. Dan wasan kwaikwayo bakar fatan Amurka Mahershala Ali ya samu lambar yabo saboda rawar da ya taka a zaman dillalin miyagun kwayoyi a birnin Miami, wadda ya reni wani yaro wadda takwarorinsa suke yawan zolaya kuma suke cin zalinsa a silima da ake kira Moonlight. Hakanan Viola Davis ta samu lambar yabo ta Oscar saboda rawar da ta taka a silima da ake kira Fences. Daga bisani lambar yabo a rukunin shiri na musamman ko tarihi da ake kira Documentary da Turanci, wadda aka shirya kan rayuwar O.J. Simpson, shine ya tsere wa warinsa a wannan rukuni. Mai gabatar da shirin Jimmy Kimmel ya bude shirin ne da jefa shugaban Amurka Donald Trump magana cewa manufofinsa sun sa shirin ba da lambar yabo ya zama kamar dai wadda dama baya nuna wariya. Yayin da shugaban Amurka yake shirin gabatar da jawabinsa na farko a gaban majalisun dokokin Amurka gobe Talata, fadar White House a jiya Lahadi tana kokarin kare kiraye-kiraye da ake na baya-bayan nan na nema a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa da zai duba kokarin Rasha na yin katsalandan a babban zaben Amurka a bara, da duk wata dangantaka tsakanin Moscow da wasu hadiman shugabannin Amurka. Tana mai cewa babu abin da hakan zai tabuka. Jiya Lahadi a Iraki, dakarun kasar sun kara kutsawa cikin yammacin birnin Mosul, suka kama karin wasu unguwanni biyu daga hannun mayakan ISIS, yayin da dubban mutane suke ci gaba da gudu zuwa ta sassan birnin da ke hannun gwamnati a birnin da yaki ya daidaita.
To jama'a, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai kuma anjima.